تري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يوم ما سو جنم دسول على مكيسي دور أنك سول على متبايع فجي دك النعمة سلم المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki da ya halicci dan Adam sai ya bambanta shi a cikin sauran halittu ya bashi mallaka. Mallakan nan ta dukiya. Kuma ya ambata a cikin Al-Qur'ani cewa ita ce gadan bayan da komai ke hawa kanta yake gudana. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. مسلمي كما ينمي أي تتلنتا يهانا ين المبذران سيدة إتا سنة مسلمي يسامر دهنيوين ده ذات لنجة حبكة سنة يسامر ده وسد بربرو وأن ذات تيمكا بذات لالا شبا kamar sadaka. Har malam Bahaushe yake cewa sadaka maganin musifa. Bayan Allah, kamar yanda kowane abu cikin abubuwan da Allah ya kaddara jarrabawa kan iya faduwa mafada masa, hakan nan ita kanta dukiya, mallaka, wadata da duk wani abin da zaka kira shi da wannan suna lokaci bayan lokaci kamar asara takan iya shiga, hakan nan kuma musiba tana iya fadawa. Abin da ake kuka da shi yanzu na karyewar darajar kuɗi da tsadar kayayyaki da yanda hakan ya jefa mutane cikin halin ni'asu da firgicewa, hakika in wannan ba a kira shi musiba ba, to ai ba musiba a duniya. Domin dama abinda ake nufi da musiba shine wani abu ya zo maka na kaddara bayan da kake so ba. Bayan Allah wannan ya saka, kamar yanda dai muka saba yi a cikin wannan jerin gwanan laccoci, za mu duba wannan yanayi da al'umma ta shiga, musamman ya zo mata a halin da yake na bazata a cikin wasu watanni ɗan kaɗan. Mutane suka yi ta tsiya cewa sun sani ko ba su sani ba, sun ji a jikinsu ko ba su ji ba. Yanzu wani a cikin wata biyun nan ya rasa abin da ya tara na shekara da yawa, mai yiwuwa yana ganinsu a gabansa cewa har yanzu dai nasa ne, amma hakikanin darajar su ta ragu kusan da kashi 50. Ko kuma abin da ya ajiye na kudade da yake tsammanin za su iya saya masa wasu abubuwa, yanzu ba za su iya saya masa ba. To ka san yana daga cikin dadin musulunci, babu wani abin da zai same ka in ka leka ka hanga ka duba cikin nasosin shari'a, ka kuma tintibi masana da gogaggu akan wannan abun domin tambayar su shi ma nau'i ne na addini. Allah ne ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah ne ke cewa fasal bihi khabira, shi ne mai cewa wala yunabbi'uka mithlu khabir, ba wanda zai faɗa maka fa yanda abu yake kamar gogagge akan wannan lamari. Masallaci cibiya ne wacce ya kamata musulmi ya dinga komawa zuwa gare ta, kamar yanda kuka zo yanzu nan dan ku ji ina mafita. Wannan ya saka aka gayyato waɗannan bayin Allah masana. A gefe na ga professor mu na waya, na san ba za ku manta da shi ba, wanda sai da ya sa muka nutsu saboda ne ta fesa mana bayanai
shekara biyu da suka gabata. Professor Naziru Darman, wanda shine commissioner mai wakiltar Najeriya a hukumar raye tattalin kasashen Afirka ta yamma, wanda muke kiranta da turanci ECOWAS, su kuma masu faransa suke cewa sede yawo. Sannan kuma a hannuna ɗayan, ba zan ce na hagu ba, akwai associate professor shima Adam Abubakar Guru, wani gari ne can a ƙuryar Najeriya ta arewa, amma kuma malami ne a jami'ar jihar Yobe, sannan kuma masani ne, gwani ne akan harkar tattalin arzikin musulunci. Mai yiwuwa wasu daga cikinku sun taɓa cin karo da bayanansa ko da a yanar gizo, wanda insha Allahu yau shi ne za mu duba jigon tattaunawarmu mai taken hauhawar farashi da tsadar rayuwa da kuma hanyoyin warware su ko kuma sauƙaƙa su a mahangar musulunci. To amma tambayar farko da zan fara gabatarwa, za mu ɗauko abin ne daga tushe mu tattauna akan ita dukiya, wacce ita ne ta karye, don ai kuɗi wani ɓangare ne na dukiya shi ya karye. Ita kan dukiyan nan, Professor, mecece kamma mahimmancinta a rayuwar ɗan adam? Ko dai kawai ba ta da mahimmanci, in ka same ta shi kenan, in ba ka same ta ba ka iya gudanar da komai ba tare da ita ba.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو نابا ينا بعد تلقم با so wanda suka ji ne ta telefon shekara biyu sun gane zakira, kuma alhamdulillah ni ma talibi ne na wannan masallaci, ina zuwa a yi tafsiri da ni. To yau kuma gashi Professor Dasina ya ce sai in hau high table, ni ma na yi bayani. To malam, wannan tambaya da kai tambaya ce mai mahimmanci, amma kafin na ansa tambayar, ina so ne wa ‘yan uwa taƙaitaccen bayani akan a mahangar tsarin tattalin arziki me ake kira dukiya. Dukiya ita ce dukkan abin da wani ya mallaka, wanda za a iya masa kiyasi na daraja, wanda idan wani ya siya ko ya karɓa ko an bayar da shi, to za a iya kiyasta masa kuɗi. Kuɗi yana daga cikin dukiya, fili yana daga cikin dukiya, gidaje suna daga cikin dukiya, tarin kayan abinci yana daga cikin dukiya. To a zamaninmu kuma na yau, an yi tsare-tsare na cigaban tattalin arziki wanda ya shigo da waɗansu abubuwa da yawa, su ma sun zama daga cikin dukiya. Akwai hannun jari na kamfani, takarda ce za ka biya kuɗi a baka, to amma duk saboda tsari na ma'amala ita ma tana daga cikin dukiya. Akwai wato hannun bashi da gwamnati take sayarwa, wanda ake kira bond ko kuma sukuk, shi ma na cikin dukiya. Akwai kuɗi da za ka ajiye a banki, kamar yadda na faɗa ɗazu, shi ma yana daga cikin dukiya. To sannan akwai kuma wani cigaban zamani wanda yake yana daga cikin abin da ya kawo mu shakka a yau, shi ne cryptocurrency, shi ma yana daga cikin dukiya. Akwai zargi-zargi da ake cewa da yawa shi wannan crypto din yana daga cikin abin da ya jawo karyewar darajar naira, amma mai bin mun ci gaba za mu yi bayani. To mu dawo tambayar malam. To to alhamdulillah yayi haka
yayi
to masha Allah to mu dawo tambayar mala ala ayi halin a matsayin mu na musulmai wanda yake mu dalibai ne dukkanin mu tunda babu wanda yake da ilimi gaba ɗaya sai Allah kullun ilimi muke nema kuma muna neman ƙari a duk wanda yake ya san tarihin musulunci nakan faɗi da yawa akan wannan kuma alhamdulillah na samu dama da zan baje yanzu ne wannan bayanin duk wanda ya san tarihin musulunci ya san tasirin da dukiya ta yi wajen gina musulunci mun san wahala da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka sha wajen gina addinin nan bayan kokari na jiki da jini da ijtihadi to dukiya ta yi tasiri matuƙa idan muka duba tarihin sayyidina Abubakar sayyidina Umar su Abdurrahman bin Auf dukkanin su sun dauki dukiyarsu sun gina musulunci da ita sun yi jihadi da wannan dukiyar shi sa gashi yanzu idan muka duba mu a musulmai gaba ɗaya a duniya bamu fi biliyan biyu ba a cikin mutum miliyan 800 amma saboda ijtihadin da sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi duk da mu tsararru ne amma kowa yana tsoron taba mu saboda yaƙe-yaƙen da aka yi an san ba a sha da zaƙi da mu ba shi sa sai ake mana ɗauki ɗaiɗai a je Gaza a yi waye da waye da sauransu to akwai wani abu da yake min susa kuma ina ganin wannan lokaci ne na a faɗe shi a wannan zamanin da muke ciki yanzu da inda musulunci yake buƙatar tasiri da taimako to neman dukiya ko dan a gina musulunci ya zama wajibi saboda alhamdulillahi muna da al'umma da yawa mun kai sama da biliyan biyu ko biliyan biyu to amma na so kowannen ku zan yi wani gajeren misali kowa ya tambayi kansa wannan tambaya a ƙauyukanmu da garuruwanmu da ungoyinmu mutane nawa ne muka sani wanda suna da cikakken ilimi na addini yara nawa ne muka sani suna zuwa makaranta ta Qur'ani da Islamiyya makarantun nan na Qur'ani da Islamiyya waye gina su masallatan da muke sallah waye gina su mutum nawa ne suke kula da waɗannan masallatan idan muka zauna sai muga cewa duk yawanci ƴan tsararru ne a cikinmu suke yin wannan hidima to wannan hidimar kuma ba ta tsaya fa ga mai dukiya ba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda aka ce an tashi aiki na musulunci kowa kokari yake amma gaskiya saboda talauci da ya damu mutane da kuma rashin nazami wajen neman dukiyar karsashinmu wajen taimakon addini ya ragu idan za a gina masallaci sai da kuɗi idan za a gina islamiyya sai da kuɗi idan za a je wa'azi a wato musulantar da mutanen da suke maguzawa sai da kuɗi idan wani ya shigo musulunci ana so a tarbe shi ya zauna a musuluncin nan sai da kuɗi idan al'umma suna cikin damuwa musulmai ana neman taimako so da kuɗi to idan ba mu da nizami wajen neman kuɗin ta yaya za mu taimaki addini ta yaya za mu taimaki al'umma duk abin da kake yi na ibada a matsayinka na talaka da mai kuɗi kowa zai iya yi inda mai kuɗi ya tsara shi ne zai iya ɗaukar dukiyarsa ya yi fi sabilillahi a kowa mun san episode da ya faru a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama inda sahabbai suka yi complain da Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullahi ka ce mi kaza na alheri mun yi ka ce mi azumi mun yi so duk masu kuɗin nan su ma suna yi kuma suna ɗaukar kuɗin su suna yin abin da ba mai yake to nan ne suka ɗara ku to kaga wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ba mu encouragement cewa mu yi kokari mu nemi kuɗi a duk da ni dai ba malami bane amma zan yi karambani akwai aya ta Qur'ani da Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim allazina yunfiquna fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئات حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أولا اللوكة تشيد أكيد كم مثل باب اللوكة تشيد نيمان كدية كدة تاثيري دا أمباني غمتن كمثل سو دا برن باكو جرام مثالي ناجي بيان دا مالا أمين دوراي كما الله يساكا مصر الهيري أكام وانا بيان idan za ka dauki dukiya miliyan 1 yanzu ka ba wa magidanta 50,000 kowanne magidanci yanzu da ka gani magidanci ne alalace yana da mutum 5 6 7 a karkashin sa idan ka ba su sun ci abinci Allah ne san irin ladan da Allah zai ba su ina ganin ban sani ba malamai za su iya sharhi idan ka karanta Qur'ani dukkan harafi kana da lada amma saboda amfanin ciyawa sai Allah ya ce ladanta zai iya zama 1,770,770,770,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700,700, cikin da ka jawo wanda ka yi wa wannan kyauta ko sadaka to kuma wannan ninkin ba ninkin na wannan ladan ba sa tabbata sai wanda yake da dukiya ya ciya so saboda haka a fahimta ta neman kuɗi wajibi ne domin taimakon al'umma domin ka rike kanka domin kai addini kanka a nutsi idan ka zo kana sallah kana tunanin abin da zaka ci zaka iya yin waswasi a sallah to kaga neman dukiya ya zama wajibi kuma babban nasara a rayuwa a fahimta ta shine sadaka da kyauta nawa kai a rayuwarka wanda ya taimaki al'umma me kai wa musulunci me kai wa masallacin unguwarku me kai wa islamiyyar unguwarku zuwa wa'azi da ake taimako nawa kai wannan shine babban investment domin shine investment ko kuma zuba jarin wanda zaka same shi a lahira
shukran professor mun ji dai ya mana definition ko ta'arifi me ake cewa dukiya sai ka ce abun nasa ya zo kal da abun da malaman musulunci suke faɗa akan cewa almalu huwa kullu ma lahu qima duk wani abun da ke da balu sunansa dukiya saboda haka abun banza ma wani lokaci da kake gani ba komai bane ba dau misali toroso na dabba idan ya zamto zai yi amfani ai shi ma ya koma dukiya daga nan kuma sai ya shiga cikin shari'ar musulunci ya zakulo mana magana akan mahimmancin mallakar dukiya amma kuma sai ya tattara jawabinsa akan idan dai za a yi amfani da ita don aiki don Allah don kuma bunƙasa al'umma mun gode farfesa ƙaramin farfesa don kada in ce masa farfesa kai tsaye ana ganin musu a koma ame a ɗan taɓa shi to na gode dakta mun ji bayani akan me ake cewa dukiya sannan kuma mun ji bayani akan mahimmancin mallakar dukiya dai cancancin namu ba wai akan mahimmancin dukiya ko yanda ake neman ta ne za mu mai da hankali ba ina so in dan sako da mu zuwa wata gaba don isa zuwa ga asalin jigon zancen ita wannan dukiya mai mahimmanci kamar haka to me ake nufi idan aka ce ta kare ko kuma ta zamto mai wahala ko mallakata yana da wahala ko ka ce da yaren zamani farashi ya hauhawa ko ka ce naira ta kare ko dala ta hauhawa gwargwadon dai yanda dakta ya fahimce ni me ma'anar wannan abun a mahangar shari'a in ma za a dan kara mana da zamanin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إتجوتيا كما يدى ببما لم يكن بياني tana da matukar muhimmanci a addinin musulunci, kuma bata muhimmanci ya sanya addinin musulunci ya sanya ta cikin ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi guda biyar da addinin musulunci ya zo domin ya kare: kiyaye addinin karan kansa, kiyaye rai, kiyaye kwakwalwa da hankali da tunani, kiyaye nasaba, da kuma kiyaye dukiya. Shi ya sa ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya raba alaƙar mutane da dukiya a duniya da lahira gida hudu, amma sai ya ambaci guda uku ya yi musu hukunci, ya yi kuma shiru a kan na ƙarshen. Na farko, wanda zai zo duniya ya sha wahala a duniya babu dukiya, in an je lahira ma ya sha wahala. Wannan abun zargi ne, baya daga cikin abun koyi, ba a san shi. Allah ka mana tsari daga shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf, fa in asabahu khairun nutma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala waji, khasira ad-dunya wal akhirah, dhalika huwa al-khusran al-mubin. Wannan shine hakikanin hasara, ka rasa duniya, ka rasa lahira. Na biyu, su ne waɗanda suke neman duniya kaɗai ba ruwansu da lahira. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Waɗannan na biyu su ne masu neman duniya ita kaɗai ba ruwansu da lahira. To waɗannan su ne masu cewa wataƙila daga duniya sai Kaduna, ko Kadunan nan ko Kadunan can, ba mu san wacce suke nufi ba. To waɗannan ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ba su da rabo a lahira. Shi kuma jin daɗin duniya shiririta ne shi kaɗai, in dai bai tazarce zuwa lahira ba. To sai na uku, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su kuma ya yabe su: wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sai ya ce ula'ika lahum nasibun mimma kasabu. Waɗannan su ne masu rabo daga cikin abin da suka aikata, wallahu sari'ul hisab, sai aka yabe su. To akwai nau'i na uku, na hudu, wanda logically ya kamata a same shi, sai Qur'ani ya yi shiru a kansa. Su ne waɗanne? Masu samun lahira banda duniya, wanda su kawai a duniya ba dukiya, ba su ji daɗi ba, ba su samu kuɗi ba a duniya, amma an je lahira su ne mawadata. To waɗannan sai Qur'ani ya yi shiru a kansu, bai ambace su ba. Ba abin zargi ba ne tabbas, saboda don ka samu duniya, don ka rasa duniya, in dai ka samu lahira ba ka yi asara ba. Amma kuma ba ababen yabo ba ne kasancewar duniyar, ita ma ana so a same ta, domin ita dukiya ɗin jigo ne da kadarkon da rayuwa ta ginu a kai. Shi yasa ƙa'ida guda ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce: wa butaqi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ka nema daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka gidan lahira. Duk da yake wannan ayar kusan masu kokari ne ma suke juya ta, suke mayar da ita: wa butaqi fima ataka Allahu ad-daral dunya wa la tansa nasibaka minal akhirah. Wannan masu kokari ne, amma sauran mutane gaba ɗaya ma sun mamanta abin da ya kawo su duniyar, aka sa a gaba ba ma ruwansu da lahira. Allah ka sa mu dace. Dan haka ita dukiya abin nema ce, kuma addinin musulunci ya bata muhimmanci. Wani mai hikima cikin mawakan mu na gargajiya na Hausa yake cewa: su kuɗi abin nema ne, cije nemi abinka, baza ƙarfi nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashewa tafuka kashe su ta hanya mai kyau. Wannan ɓangare shimfiɗa ce da ƙarashi a kan bayanin da shi Profesa ya dangane da me ake nufi da harhawar farashi da kuma karyewar darajar dukiya. Wannan masana suna ganin cewa abu ne da yake nisbi a karan kansa. Tashin farashi ya danganta da purchasing power ɗinka. Idan kana da damar da za ka siya abu, to komai tsadarsa araha ne da shi. Idan ba ka da damar da za ka siya abu, komai arahasa kai tsada ne a wajenka. Araharka, arahar kaya, kuɗin siya. Tsadarsa, rashin kuɗin siya. Bari na baku misali. Su da dama yanzu idan za a yi magana akan tattalin arziki, da aka zo aka ƙara farashin kuɗin man fetur a Najeriya, yawanci za ka ji ana cewa ai a Saudiya ma mai yana araha. to wannan da ne a Saudiya ma mai yana tsada kuma man Saudiya yafi na Najeriya tsada a yanzu saboda ana siyar da kowace lita daya ta man fetur a Saudiya akan riyal 2.5 inda ba ko ya tashi sake ku 2-3 nan ba riyal 2.5 riyal 2.5 a canjin yanzu ya kusa naira 1000 nawa ne a Najeriya mu dai a can ya kai wajen 700 zuwa 7 da kaza anan Abuja na ga ana sha har 600 da 15 a gidan man gwamnati zuwa da 70 ko da 80 daidai yadda farashin ya bambanta so dan haka kaga kenan ƴan Najeriya suna korafi akan ne akan tsadar man fetur ƴan Saudiya kuma suna ganin sa normal a haka ma wani zai iya zuwa shopping idan ya je ya bar motarsa a kunna saboda matarsa da yara suna ciki sai awa 2 a shago yana shopping bai damu ba saboda yana da kudin da zai siya purchasing power sa za ta iya siya masa abin da yake bukata to amma mu kuma anan watakila idan kace za ka yi wannan gangancin idan ka dauki mataki na farko na dan boko ko a mainstream civil service yake in dai motar mai shan mai ce tana shan irin lita 60-70 din nan albashin nasa bai fiye full tank ba gaba ɗaya in yayi full tank guda 2 to an samu matsala so babbar damuwar mu shine income din bai yi daidai da abinda ake kashewa ba abinda muke samu ba zai iya biyan bukatun mu na rayuwa ba shi yasa yanzu da zaka ga waɗanda suke zauna a kasashen turai idan ka ji yadda suke shan man fetur sai ka sha mamaki lita ɗaya sai ka cika koshi hatta anan a Abuja lita ɗayar man fetur a America zaka cika koshi a restaurant ba na bakin titi ba restaurant wanda yake rufaffe idan kai converting changing dan haka mahallu shahid dai shine ya danganta da purchasing power da kuma source of income ɗinka wannan shine zai bambance abu yana tsada ko yana araha sai kuma yadda muka samu kanmu abu yana tsakiyar darajarsa kudinka yana da daraja lokaci ɗaya gwamnati ta shigo da tsare-tsaren da ka sani ko baka sani ba kamar yadda dan uwa Dr. Disila ya ambata ka zo kai asara daga shekarar 2014 zuwa 2024 idan ka sani ko baka sani ba idan kana da naira miliyan 1 ta zama 100,000 idan kana da 1,000 ta zama 2,000 ta zama naira 100,000 ko ka sani ko baka sani ba wannan kuma a fili yake idan ka duba exchange rate a 2014 abinda ake canjar da naira 1 daidai take da naira 165 zuwa da 70 bata fara kaiwa da 75 zuwa da 80 ba sai karshen 2014 amma a farko-farkon 2014 dala ɗaya bata wuce naira 165 ba yanzu kuma a canjin da ake yi da ake murna cewa dala ta sauko nawa ta koma na san akwai 'yan canji a nan 1,607 ko ko ba komai dai an cire sai da ta kai da 800-900 wai da ta sauko haka shi yasa ake murna ba farashin gwamnati ba so dan haka kaga an cire 0-1 an cire 0-1 haka nan daga bare yanzu dab da Ramadan idan kana da 100,000 to fa ta koma 50,000 idan kai dan kasuwa ne mai jarin miliyan 100 to a yanzu a bara a yanzu idan kana murna ka ƙara riba kaya ba ƙara masa farashi a kamfani ba kai ka ƙara masa farashi jarinka ya zama daga miliyan 100 yanzu ya zama miliyan 120 misali ko da 30 kana murna to ba ribar miliyan 20 kaci ba faduwar miliyan 80 kai a takaice wannan yanayin da ake ciki kowa yana ci amma matsalar talaka shi yake ji saboda shi jikinsa ne bodin kamar hadarin na kan babur ne da hadarin na cikin mota komai kankantar hadari idan aka yi na jikin na kan babur jikinsa ne zai kurje amma wanda yake cikin mota wani lokacin siginarsa za a daka wani lokacin fitilarsa za a fasa wani lokacin karta masa fenti za a yi to abin da yake faruwa a Najeriya kenan tsantsar asara da zunzurutun rasa dukiya da ake fama da ita wallahi mawadata ne suke yi talaka ma ne yake da shi
mai kudi shine yake asara to amma kuma tsantsar mashakka da wahala talaka yana ji a jikin sa hasali ma an rushe daya daga cikin classes na socio economic class da ake da shi wanda modern economists da social philosophers sun yi ittifaki akan waɗannan matakai guda uku na al'umma akwai middle class akwai upper class akwai lower class akwai middle class to a yanzu a Nigeria an rushe kashi da na ɗaya da na biyu an hada su yanzu na uku ne kadai suka rage batun middle class kana ganin cewa wai kai technocrat ne malamin jami'a ne prof ayi hakuri ba irin ku na ECOWAS ba wanda suke makaranta ba su fita ba kana jin cewa kai professor ne kana jin kai middle class ne technocrat ne wallahi an hada kashi you are no longer a middle class my boss ba zan ce my friend ba because wannan albashin da ake baka na professor a yanzu ba da kadan ya dara dala 200 da wani abu dala 200 da wani abu abinda ake bawa professor da wahala a Nigeria ka samu professor da yake daukar dala 300 dan haka ko ka sani ko baka sani ba ka dawo lower class you are a poor Allah ka samu dace
rika shi babbar magana kenan to kawai yanzu zan iya cewa daga duk wani ma'aikacin gwamnati he is no longer a middle class
sai idan yana shoka shoulder
sai idan yana shoka shoulder domin dama kaga dan albashi ai an yi shi dama dan ya dan biya maka bukatun ka ne da kullum asali ba ai albashi dan ya mai da kai mai kudi ba in kaga mai daukan albashi yayi kudi to matsala aka samu
prof
na maya ta ni da mutane to me ke jawo wa waɗannan abubuwa me ya faru me ya dalili ai Allah ya wato sunar Allah ne abu baya faruwa dole sai akwai dalili sai akwai sanadi me ya sanadin
to tsadar rayuwa da hauhawar farashi da kuma karyewar darajar kuɗi zan yi magana ta fuska biyu akwai fuska ta musulunci akwai kuma fuska ta fahimtar tattalin arziki na zamani a fahimtar tattalin arziki na zamani idan aka ce hauhawar farashi dalla dalla ga wanda ba su yi karatun tattalin arziki ba shine ya zama a yau abinda za ka iya siya da kudinka wannan kudin ba zai iya siya maka abinda ka siya jiya ba kamar yadda doctor ya yi bayani kowanne ko ba magidanci ba ne kai ko magidanci ne ka san cewa shekara ɗaya da ta wuce nawa ake sai da shinkafa shekara ɗaya sorry yanzu kuma nawa ne kudin shinkafa mai nawa ake sai da shi shekara guda da ta wuce yanzu kuma nawa ne to kamar yadda doctor ya yi bayani idan dai samun ka bai karu ba farashi kuma ya tashi to lalle tsarin tattalin arziki da jin daɗin ka zai ragu domin kudin da kake samu a yau yana bayyana cewa ba zai iya siyan abin da ka iya siya jiya ba na farko kenan na biyu idan muka duba suratu Yusuf da inda wannan sarki ya tambayi annabi Yusuf bayani cewa ya ga shanuwa bakwai masu kiba suna cinye shanuwa bakwai marasa kiba a fahimtata wannan kissa ta annabi Yusuf da wannan abin da ya faru da wannan mafarki da ya fassara kuma da bayanin da ya bayar cewa za a yi shekaru guda bakwai na tsanani na amfanin gona sannan shekaru bakwai kuma za su biyo su na tsanani
idan aka samu abinda aka samu sai a aje. A al'umman yanzu ga waɗanda yake sun kai shekaru na ko sun haura ne, shekara 60 da ta wuce gaba ɗaya mutanen Najeriya miliyan 40 da yan kai ne ko 50, yau muna da mutum miliyan 230 ko da 40 a kiyasi da aka yi. Amma abinda zai ba mu tsoro, kuma Dr. Kabir yana nan, na yi aiki a National Planning Commission na bar wajen nan yau shekara 11, akwai inspection da muka taɓa zuwa mu duba wato inda ake ajiye rumbuna na abinci. Tun a wancan lokacin babu abincin, yanzu da aka shiga matsala ƙasar nan ya kamata a ce tana da reserve, waɗanda yake researchers ku duba, ya kamata a ce muna da wato ma'ajiyar abinci da zai iya riƙe tan miliyan 1,300. Amma gaba ɗaya a ƙasar da shugaban ƙasa ya ba da umarni a fitar da abinci a raba, gaba ɗaya ba a samu tan 50,000 a National Reserve. Abin da ya sa na kawo ƙissar bayanin Annabi Yusuf, a wancan zamanin ci gaban kimiyya da fasaha bai ba da dama a yi ayyukan noma da hanya ta zamani da ci gaba ba kamar yanzu. To amma mu kuma sai Allah ya mana jarraba da yawan al'umma. To dukkan shugabanni idan suna da mahanga ta nesa, inda al'umma suke karuwa, al'umman mu tana karuwa da kusan kashi 3 a duk shekara. Idan ka ɗauki kashi 3 na miliyan 230 zai baka kusan miliyan 8 mutane ake haihuwa a Najeriya. To idan ana ƙara yawan mutane suna haihuwa, ana haihuwa mutane na karuwa, idan babu tsari na ajiyar abinci, ran da duk aka samu matsalar ruwa ko matsalar rashin ruwa ko matsalar hauhawa, gwamnati suna so ta taimaka mutane, to babu fakin da za a ɗebo wannan abincin a taimaka mutane, kuma abin da ya faru kenan yanzu. So shi yasa a mahanga ta zamani lalle in dai akwai al'umma, to dole ya zama cewa akwai tsari na ajiyar abinci, saboda rashin ruwan sama Allah shi yake da iko ya saukar da ruwan sama ko ya rike shi. Idan aka samu fari babu ruwan sama, to ya kamata a ce a tsari na zamani ƙasa tana da wani tsari wanda tana da ajiyayyen abinci da za a iya fitowa a siyarwa da mutane a cikin sauki su samu sauƙin rayuwa. Na biyu kenan. Na uku, idan al'umma da kuma shugabanci, laifin ba kawai na shugabanci ba ne, mu ma mabiya muna da laifinmu. Idan babu shugabanci da kuma biyayya ga shugabanci na yadda za a yi nizami a ringa yin abubuwan da ake bukata a cikin al'umma, to gaskiya waɗanda suke wannan abubuwan za su iya ƙara farashi rayuwar al'umma ta ta'azzara. Kuma zan ba da misali da kaina da kuma malamai da suke nan, ku kalle ni sarai, wannan hulattawa, wannan zaren zare mai an gane, waɗanda suke sun yi ɗinki kamar yadda na yi ina firamare, zare mai an gane, zare mai an gaba a Najeriya ake yin sa, shigo da shi ake. Wannan yadin na jikina daga India ake shigo da shi, agogo na daga Switzerland aka shigo da shi, wannan azurfa ce daga wani. To ya za a yi a ce al'umma miliyan 220 ba ma iya cikakken noman abin da za mu ci, ba ma iya yin sutura da za mu sa, kusan duk gidajenmu in ka shiga komai kusan shigo da shi ake yi, ya za a yi a ce talauci ba zai dame mu ba, ya za a yi a ce farashi ba zai yi tsada ba, ya za a yi a ce rayuwa ba za ta azzara ba. Because duk wanda yake yana da ƙarfi wajen wato tasiri akan abin da kake amfani da shi, to kamar yana mallakar rayuwarka ne, kuma zai iya komai dan ya uzura rayuwarka ya kuma karbi kudinka. A waɗanda suke kamar a shekaruna da wanda suka haura na sun san cewa a shekarun 1960 da 70 har zuwa da 80 mafi yawancin abubuwan da muke amfani da su a nan Najeriya to mu muke yin su. To abin da ya sa wato tsadar rayuwar da tashin farashi ya ƙara ta'azzara shine, idan ba ka da abin da kake yi a cikin kafarka sai ka shiga ka fito ka siya a waje, to kudin da za ka yi amfani da shi da ka siyo kayan nan ba fa lalle kudin kafarka bane. Akwai abin da ake kira compatibility, ba na so in shiga cikin wannan bayanin kada in ruda mutane. Wato duk inda za ka je wata ƙasa ka siyo wani abu, saboda mummunan tasiri da Yahudawa da Amerika suka yi, ya zama cewa kusan mafi yawancin ƙasashe a duniya sai ka yi amfani da dala Amerika idan kana so ka siyo kaya. To idan dala Amerika ta tashi yau a Najeriya kamar inda take 1,600 da yan kai yau, to an ka kwatanta ta da kamar shekara 10 da suka wuce, so fa duk abin da kake siyowa ya ninka kusan so 10 kenan ko so 100. Duk kuma sanda aka samu karyewar darajar kuɗi na ƙasa kamar ta Najeriya naira, to fa an samu ƙarin kuɗi na abin da zaka siyo shi daga waje, ko da su waɗanda suke wannan abin ba su ƙara kuɗin su ba, kuɗin yana nan. To wannan shi ya kawo mu gabar mu fahimci cewa kamar maganar tsada aikin haji an biya yanzu miliyan 4 da wajen 1,600 ko 1,700, amma ainihin kuɗin abubuwan aikin hajin a dalan kufan bai karu ba, amma saboda karyewar darajar naira shi isa ya koma sai ka biya waɗannan miliyoyin. To ina ganin in dai ba tashi muka yi ba, akwai laifi namu na mabiya, akwai kuma laifi namu na shugabanni na shiga cikin category din guda biyu. Kuma lalle in ba gyara muka yi ba, maybe za mu zo mu magana a gaba, akwai responsibility na shugabanci, akwai responsibility na mabiya. To wannan shi ya kamata mu duba mu gyara domin a samu sauki. Amma lalle yanda muke zaune haka, kuma akwai, bari na dan ƙara muku wani bayani, akwai wato hasashe da ake yi cewa nan da shekara ta 2050 za mu kai mutane miliyan 400 a Najeriya. To idan mun kai wannan yawan, tam miliyan nawa na abinci muke bukata, yadi miliyan nawa muke bukata, pant miliyan nawa muke bukata, ruwan sha nawa muke bukata, muna da tsarin yin sa a ƙasa ko za mu ci gaba da dogaro? Wannan shi zai nuna a mahanga ta ilimi ko za mu samu saukin rayuwa a gaba, ko kuma za a ci gaba da samun tsadar rayuwa.
Kunji farfesa ya faɗa mana cewa rashin tattali, sannan da lalaci, sannan sakaci, rashin sanin ciwon kai, zaka iya wannan kuma daga dukkan ɓangarori yana daga cikin abubuwan da in ka haɗa su zaka iya cewa su ne suka jawo mana waɗannan abubuwa. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya son mutumin da yake talaboɓo, wanda yake gabo, wanda yake sauka kashi abunan gasaro gasoro guwa bashi bawo su. Manzon Allah yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if. Ayyayyen mu'mini, kakkarfan mu'mini a tattalin arzikinsa, a basirarsa, a karfin gabbansa, ya fi zamtowa mafi alheri kuma abin so a gurin Allah sama da wanda yake lange-lange talaboɓo. Duk fa wannan a cikin taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzon Allah a wani hadisi ma ya yi ishara cewa za a iya samun al'ummar musulmi masu yawa amma marasa amfani, sai ce walakinnakum ghusa ka ghusa isai, ga ku da yawa amma kamar yawan kumfar kogi marar amfani. Har yanzu ba mu je zuwa ga mafita ba, daktar sai ka ƙara ta sa mana kamar yadda ka tsara mana dazu amma bari in tambaye ka kai tsaye shin halin da muka samu kanmu a ciki kaddara ne ko kuma ganganci
akan wakalla kaddara ne kuma ganganci ne duka biyun ne kaddara ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون dan haka wannan bangaren idan muka dube shi ta wannan bangaren sai mu ce kaddara ne idan kuma muka dube shi ta fuskar fadin Allah madaukakin sarki wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir sai kace ganganci ne wadannan bayanai da prof yayi dina ga zan iya dunkule su waje uku na farko akwai dalilai da suke da alaka da duniya gaba daya akwai dalilai da suke da alaka da kasar mu Najeriya a dunkula a matsayin ta na kasa daya al'umma biyu ba al'umma daya ba and I quote professor Salisu Shehu Malami na in quote shekaran jiya na ji shi yana fada kasar matalauta da kuma mawadata dalili na uku shine dalilin da yake banta ga iya mu abinda nake nufi da mu al'ummar musulmi ko mu yan arewacin Najeriya a gurguje na duniya duk wanda yake bibiyar tattalin arzikin duniya ya san tunda tattalin arzikin duniya ya rikito yayyo al-kafira bana ce al-muslima ba a rawun shekarar 2007 kasashe da dama ba su gama farfadowa daga wannan ba su har yanzu burbudin wannan abun bai daina bibiyar mu ba ana cikin tafiya kasashe da yawa ba su farfado a wannan world economic meltdown din ba sai aka sake fadawa wani ibtila'i wanda ya shafi duniya gaba daya na covid-19 ana cikin wannan yanayin na covid-19 wanda kusan ya kulle duniya gaba daya aka samu matsaloli daban-daban wanda yawanci duk wanda yake bibiyar al'amura ya san matsalolin da al'amarin ya jawo sai kuma aka zo aka fada matsalar yakin Russia da Ukraine wani zai yi mamaki to me ya hada mu da Russia tana can karshen gabacin duniya da suke fama da sanyi ko me ya hada mu da Ukraine makociyarta ya hada ku tunda dai abincinka da taliya da makaroni da buredi da waina fulawa da shashaka da tsatsafa dukkanin su da alkama ake yi to su ne major producers to dan haka rikicin rashi ya shafe ka indirectly to waɗannan abubuwan su ne dalilai na duniya da suka kawo wannan yanayin da ake ciki to sai kuma na cikin gida manya-manya daga ciki suna da yawa amma iya na Najeriya da ya shafi Najeriya manya-manyan dalilai na farko shine poor economic planning ko dai da ganganci ko kuma dan san rai ko kuma dan makircen turawa da sauran kasashe masu karfi da suke so mu ci gaba da kasancewa dumping ground din su mu ga mu da yawa su ɗan kadan ga su da masana'antu ba masu siya ga mu da yawa ba mu da masana'antu dan haka ko economic planning din mu yana daga cikin major reasons da ya kai mu yanzu professor ya gama mana bayanin yadda ya kamata kasa ta kasance a ce ka dubi professor kamashi yayi shiga irin tamu ta gida ta malam Bahaushe amma kuma gaba daya value din kayan da yake take da shi wannan asirin ne ba gaba daya daga kasar waje ne gaba daya kayan sa daga kasar waje ne karka ganshi da hula kace zannabukar ce ko kace a tangaranci a izaran mai an gane ba daga nan aka yi shi ba karka ganshi cewa ya sa kaya captain a yadin ba na nan bane na Switzerland ne ko kuma na America ko kuma na China karka ganshi ya sa takalmi kamar na Hausa a ba shi bane dan Spain ne ko kuma dan Italy a wata yaran shine kasace mu da muka kware wajen exporting abinda muke fitarwa raw material da kuma importing abinda zamu yi amfani da shi. Duk wanda ya san tattalin arziki ya san cewa wannan ba shawara bace mai kyau ta tsarin tattalin arziki. Ka dinga exporting raw material, kana tattara arziki kana kaiwa wani gari alhali kai kana da yinwa, kuma kai importing end product wanda kawai consumption za a yi, kai transporting din shi da talaucin sa gaba daya a dunkule da talauci. Duk wanda ya san tattalin arziki ya san cewa idan ka kawo kaya wanda aka gama shi duka economic value din ka cire masa. Idan ka dauki auduga, mu ba muke noma auduga a lungunan Zamfara da Sokoto da bangaren Niger da wasu bangarori na Katsina, nan ake noma audugar. Amma abun mamaki, audugar ita za a dauka sai a kaita kasar Ingila, sai a yi atamfa, sai kuma a dawo da ita Najeriya, sai ɗan Najeriya ta siya. Idan suka tashi siya, sai su siye ta da tsada. Don Allah, a tamfar Ingila ce ya fi kamata ta fi tsada ko a tamfar Najeriya? A gaskiya da gaskiya, na'am, wace ya kamata ta fi kyau? Bari na baku misali da abin da yake na ƙauye da wanda yake na birni. Daddawa, yawanci kun san kalwa daddawa ai, da daddawar ƙauye da ta birni, don Allah wace ta fi kyau? Ba ku san daddawa ba? To sun sani. Da daddawar ƙauye da ta birni wace ta fi kyau? Ta ƙauye. To da a tamfar Najeriya da ta Ingila wace ya kamata ta fi kyau? Ta Najeriya. To amma sai ka ga a tamfar Ingila ita muke sawa, sai kuma a tamfar Sufa, ‘yar ina? ‘Yar Holland. Za ka gama yawonka a babban birnin Holland, ka gama yawonka kwana bakwai ba za ka taɓa ganin wata mata ‘yar Holland mai sake da atamfa Holland ba. Wataƙila idan an yi rashin sa'a ko in an yi sa'a Asabar ko Lahadi, in an samu irin ‘yan arewa da suke ƙoƙarin riƙe al’adarsu, ba mamaki sai ka gansu sun sa irin wannan. Haka kuma a ƙasar Ingila, ba yadda za ka shiga Westminster ko Edinburgh ko ka tafi abinan Scotland ko any of the birane a Ingila, in dai ba Bahaushiya, ‘yar Najeriya ko ‘yan Nijar ba, kaga wata tana sanye da atamfa, kayansu suke sawa, amma wai atamfar Ingila ta fi me? Ta fi tsada. Wannan akwai kuwa economic planning, wanda kamar yadda na faɗa, ko dai ganganci ko rashin tsari, ko kuma su waɗanda suke mana suna so a ci gaba da bautar da mu, wannan ita ce gaskiyar magana. Dalili na biyu, akwai issue na corruption, wanda corruption, wa ma adraka ma corruption, wani abu ne da baya buƙatar ma sai kayan magana. Ta'riful wadih min al-mushkilat, in ji malamai, wai bayanin menene abinda aka san shi sosai, ka ce sai kayi bayanin sa zaka ƙara ɓoye ma'anarsa ne. To corruption dai ya kai kamar matsayin abinda dokar Najeriya ta bada shaida take cewa Evidence Act 2011, akwai abin da yake cewa presumption of innocence, wanda akwai shi kuma a constitution din Najeriya, section 36 ya yi providing cewa akwai presumption of innocence. To a Najeriya yanzu kowa ma yana da presumption of corruption, kowa ma yana da presumption of corruption. Don haka wannan yana daga cikin dalilai ba zan so na fada da bayani a kansa ba. Abu na gaba, yanayi da muka samu kanmu na matsalar tsaro da ta dame mu a ƙasa, manya-manyan wuraren da suke noma, kamar yadda jiya Malam Daurawa da Professor Mansur Sokoto suka yi bayani, manya-manyan wuraren da suke yin noman nan, inda suka fi providing abubuwan abinci da zamu ci, duk gaba ɗaya an zo an dasa in cost, an dasa matsaloli na tsaro da gangan da ganganci. North East da North West gaba ɗaya sun zama sai a hankali. To sai ka gangaro waɗanne dalilai ne kuma suke da alaƙa da mu al'ummar musulmi a karan kanmu. Na farko, nisa da aka mana na fuskar tattalin arziki, wanda shi ma wannan ganganci ne. Al'ummar mu ta zama koma baya ta fuskar talauci da kuma fuskar karatu. Sai ya zama talaucin mu, idan ka duba out of school children rate da ake da shi, za ka ga yawanci concentration dinsa a arewa ne. Kamar yadda kuma in ka duba multidimensional poverty index da National Bureau of Statistics suka cire a ƙarshen 2022, za ka ga cewa yawanci duka ya fi ƙarfi a ɓangarorin mu na arewa, ko kuma ka iya cewa a jihohin mu na musulmi, wanda wannan yake ƙara tabbatar maka da wannan symbiotic relationship din tsakanin jahilcin mu da talaucin mu, domin suna da alaka ta kukut maras jayawa. kamar yadda Malam Aliyu Aqili yake fada da jahilcin da talauci suna da zumunta mukusanci ya ta kukut marar jayawa kai hasalin magana suwa da kani ne sako da sako ne wajen haifawa kai gaskiyar magana tagwaye ne su ƴaƴan ciki ɗaya ne ku daina rabawa zancen hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kokoluwa daraja shi haushi dare tab shi ko marar ilimin ku ko hangawa mai ilmu ya san martaba ga mutane kangi marar ilimi abin renawa to duk al'ummar da ta zama cewa ta yi koma baya a ilimi to za ta yi koma baya a tattalin arziki wanda wannan shine abin da yake damun al'ummar mu daga cikin dalilan da suke da alaka da arewa kadai akwai dalili na rena sana'o'i da dogaro akan gwamnati wanda idan ka duba terrain na wahalar da ake fuskanta a kasar nan kudancin kasar nan fa ba sa kukan da muke yi wani zai ce ai saboda shugaban kasa nasu ne wallahi ba haka bane dan shugaban kasa nasu ne farashin dalar akwai bambanci da na kudu na arewa ne kayan abincin ba mu muke kai musu ba da tsadar ake nomawa a siya a kai can kuma su siya to amma mu nan me yasa muka fi kuka dalili ne guda daya yawanci su sun fi rayuwa akan ideals na economy most of mutane a kudancin kasar nan suna contributing economically ga tafiyar da al'amura kuma economy su is private sector driven economy mu kuma yawanci over reliance ne akan gwamnati in ka duba masu dan dama dama a cikin mu wanda suke aikin gwamnati ne musamman wanda suka yi karatu ana tunanin cewa in kai karatu kai aikin gwamnati in dai karatu ne kai dan aikin gwamnati wallahi ka hutar da kanka kawai ka shiga kasuwa kwanan nan nake bada wani labarin wasu matasa da suka zo za su tafi jami'a dan a daidaita sahun da ya dauke su su sabi ne za su je registration yake cewa na tuna 2011 ni ma lokacin da naje sabo suka ce kai ma university kai yace eh yaushe ka gama yace 2015 har yanzu yana jan a daidaita sahu su yanzu 2024 sun samu admission za su je jami'a shi da ya gama 2015 har yanzu yana jan a daidaita sahu to kaga kenan idan magana kake dan ka shiga labor market to fa akwai matsala to ka kaddara ka samu in dai aikin na tsakani da Allah ne ka samu a Najeriya yau da muke rayuwa ina tabbatar maka albashin la yusmin wala yughni min ju la yusmin wala yughni min ju sai ɗan kadan kadan daga cikin ma'aikatan gwamnati wa qalilun mahu ɗan kadan ne tsiraru a cikin Abuja
kaddara ne ko
kaddara ne kuma ganganci ne dan haka a takaice wannan sune kadan daga cikin dalilai wanda suke da alaka da cikin gida wanda insha Allah za mu ƙara bayani idan mun zo hanyoyin da za a warware Allah ya saka da alkhairi
abiya miki wannan
bari mu je zuwa ga professor Naziru Dalma wai Hausawa suna cewa dan daga ba ake ganin zurfin ruwa Qur'ani yana cewa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas tarihi kullum amma ta kansa yake yi yau in ka samu kanka a wani yanayi to fa an taba samu a tarihi wanda shiga irin naka shin a karance karancen ka da gogewar ka shin an taba samun al'umma da ta burkice da wuri irin burkicewar da muka samu kanmu na tattalin arziki
to malam kafin na ansa wannan tambayar taka ina so na yi tsokaci akan abu guda daya ala ayi halin Allah shi yake jaraban mutane da matsi na rayuwa amma a iya tafiye-tafiyen da nayi a kasashe na duniya na fahimci wani abu guda daya gaskiya Najeriya Allah ya mana albarka duk da matsin da ake ciki saboda duk wanda yake tafiye-tafiye ya san inda tsadar rayuwa take a waɗansu gurare amma za ka iya ba da uzuri guda ɗaya cewa idan akwai tsadar rayuwa a guraren to samu da wadata kuma kamar tafi tamu saboda haka mai yiwa wannan wadatar da samun za ta iya dan rage karfashin tsadar rayuwar nan. Barin bani misali guda biyu. Kwanakin baya na yi tafiya zuwa Guinea-Bissau, ɗaya daga cikin ƙasashe ne da suke cikin ECOWAS. Saboda karambani da kuma neman ilimi, sai na je na ga ana kasa albasa da tumaturi. Sai na ce nawa ne albasan nan, sai aka ce min guda ɗaya sefa ɗari. Sefa ɗari ɗin nan yanzu a kan kusan naira 210 ne, tumaturi guda ɗaya da albasa guda ɗaya.
Kashi ɗaya?
A'a, kwaya ɗaya. Kwaya ɗaya. Duk wanda yake yana tafiya ya je ya taɓa zuwa Guinea-Bissau zai san da wannan tsada. Amma duk da wannan, duk inda ka ɗauki naira 200 a lokacin da ake wato girbar tumaturi da albasa da tattasai, gaskiya za ka iya samu a wannan kuɗin guda 4 ko 5. To kaga idan ka kwatanta, muna da ɗan sauki a kansu. Misali na biyu da zan ba shi ne, kwanakin bayan na je Senegal, sai na ga farashin mai a lokacin naira sefa 900 da 'yan kai, idan ka kwatanta yanzu a kuɗinmu ya kusan naira 2000 lita da yana mai 920 CFA. Duk wanda yake ya taɓa zuwa Senegal zai gashi, sai dai in kwanan aka canja.
Abinda muke cewa shine ai su akwai kuɗin sayar, mu nan ga tsadan ga babu kuɗin.
To gaskiya kuɗin siyan bai kai ma inda ake zaton zai iya don kwafar da wannan tsadar ba idan ka kwatanta. To amma ka san idan kuma mutane suka jima a cikin wahala, wahala takan zama jiki. Gaskiya mafi yawancin ƙasashe da suke kewaye da mu sun jima da tsadar rayuwa har ta zama jiki. Mu yanzu ne Allah ya kawo mana shikita, kuma muna roƙon Allah, in Allah da Allah ya bamu haƙuri da juriya da shugabanninmu da mu gaba ɗaya, mu san yanda za mu sauƙaƙa ta. Now, dan dawo na tambaye kamala. A tarihi idan muka duba, an samu ƙasashe da yawa waɗanda suka samu wato tashin farashi da karyewar darajar kuɗi. Ga waɗanda suke ɗalibai na ilimi, idan sun karanta tarihin Germany kafin a yaƙin duniya na biyu, sun san cewa karyewar darajar kuɗin Deutschmark, wanda shine kuɗin Germany kafin a dawo Europe, sai da ta kai za ka cika wilbaro wanda muke ɗiban shara kafin a baka biredi guda ɗaya. Biredi guda ɗaya lalacewa
kuɗin ya fi girman biredi
gaba. Sai ka cika wilbaro, duk wanda ya karanta tarihin Germany ya san cewa an kai matsayin da sai ka cika wilbaro da kuɗin mark, sannan za a baka biredi guda ɗaya.
Har Allah ya gwada mana.
Amma da aka samu shugaba mai nizami Hitler, sai da ya dawo ya canja wannan tsarin, ya gyara tattalin arzikin, sai dai kuma ya yi wa duniya ɓarna ta hanyar jawo yakin duniya na uku, amma dai ya rage mana Yahudawa. A to ai duk wanda yake ɗalibin tarihi ne zai iya tunani, da Hitler bai kashe Yahuda wanda ya kashe ba, wani bala'i duniya za ta shiga. Sannan duk wanda yake ɗalibi ne na tarihi ya je ya duba ƙasashe da yawa na Turai shekara da shekaru, kusan duk inda ake a duniya ka ji wata masifa ta tsadar rayuwa, tsarin kuɗi na Yahudawa da Yahudanci shi ya jawo shi. Kuma duk a Turai in ka duba tarihi, ku je ku duba tarihi, in kai googling countries in Europe that excel Jews, za ka gani da shekarun ko ina korarsa ake, saboda su ne sanadin tsiya da musifa na al'umma, kuma su ne suke controlling tsarin kuɗi na duniya. Shi yasa duniya ta kasa zama, kuma tsarin kuɗi na duniya ya ta'allaka da riba. Shi ta da ake cikin wannan rikicin, shi ne long and short of it. Kuma Allah ya yi mana bayani a cikin Qur'ani, ba ɗaya ba ba biyu ba, riba musiba ce, harka da ita musiba ce, Allah ya tsine mata, Allah ya la'ance ta. na misali na biyu da zan baku shine a nan kusa da mu Zimbabwe. A Zimbabwe kasa ce ta Robert Mugabe, ita ma a yanzu a duniya ita ce kadai kasa a duniya wanda ba ta da abin da ake kira letter of credit or line of credit, saboda makirci na tura, saboda ya kori tura. To kasan Hausar ne sai yaba. So line of credit shine idan kasa tana so ta sai kaya daga wata kasa, to shine za a bude mata wannan tsarin inda za ta iya karbar kayan yanzu ta biya daga baya. To kowace kasa tana da wannan, amma banda Zimbabwe, saboda takunkumin tattalin arziki da aka sa mata, saboda Robert Mugabe shugaban su marigayi ya kwace gonaki daga farare ya maiwa da bakake. To nan ma kwanakin baya kai shekara biyu na je ziyara a Zimbabwe din, har sai da na taho da takardar kuɗi ta 1 billion Zimbabwean dollar.
1 billion
eh, takarda guda daya 1 billion, akwai 5 billion ma Zimbabwean dollar. Yes, saboda karyewar darajar da kuɗin ta yi. To amma kuma cikin ikon Allah da aka sami jajircewa na jama'a da fahimta ta gwamnati, yanzu an samu sauki. Za kuma mu iya duba cewa kasashe kamar irin su Turkiya wajen shekara 20-30 da suka wuce, su ma sun sami hauhawar tashin farashin kayayyaki, su Argentina, su Brazil da wai. To amma babban abinda za mu fahimta ko mu koya, ta yaya waɗannan ƙasashe suka fito daga cikin wannan damuwa? Babban abin da ya sa suka ci nasara shine kyakkyawan shugabanci da kyakkyawan bi. Idan babu kyakkyawan shugabanci, duk inda al'umma suke so su ci nasara ba su ci nasara ba. Idan kuma babu kyakkyawan majiya, duk ƙoƙarin shugabanni za su faɗi. Shi yasa yau a duniya kamar ƙasashe irin su China suna zaune lafiya, suna samun bunƙasar tattalin arziki, saboda kowane ɗan China yana girmama gwamnati, ita kuma gwamnati tana girmama kowane ɗan China. Duk abin da zai cuci al'umma, gwamnati za ta yi ƙoƙari kar ta yi, shi kuma ɗan ƙasa zai yi ƙoƙari kar ya karya doka. Brazil haka ta yi, ta ci nasara. Germany haka ta yi, ta ci nasara. Turkey mun sani shugabansu na yanzu babu wani shugaba inda ba Kemal Atatürk ba wanda ya kubata tattalin arzikin Turkey ta zama tana da ci gaba da bunƙasa kamar yanzu. Kuma duk ƙoƙarin da za a yi a karya shi an yi, amma cikin ikon Allah da yake jama'a ƙasar suna da goyon baya kuma suna binsa, to an haɗa ƙarfi da ƙarfe, an haɗa shugabanni, an haɗa mabiya, an ci gaba. Babu wani ci gaba na tattalin arziki da ƙasarmu Najeriya ba za ta iya samu ba, saboda Allah ya yi mana mutane masu nizami, masu basira. To amma sai an haɗa shugabanci da biyayya. To babu kuma inda za a samu kyakkyawan shugabanci. Na faɗi wannan, zan faɗa kuma zan ci gaba da faɗa, har sai mutanen kirki masu ilimi na addini da masu ilimi na zamani, tunda an ce siyasa ita ce hanyar shugabanci, dole mutumin kirki ya shiga siyasa, a zage shi, a ci masa mutunci, amma da niyyar zai yi ƙoƙari ya tsaya gaskiya. Wallahi a yanzu neman muƙami na naɗawa ko muƙami na siyasa, duk wanda aka sani mutumin kirki wajibi ne a matsa masa ya nema. Saboda idan ba da kyakkyawan shugabanci ba, biyayya ga shugabanci ba za ta yi ba. Duk inda kaga ana bin shugabanni ana yi musu biyayya, to su ma suna bin kirki. So in ba an haɗa guda biyu ba, da shugabanci da biyayya, ba zai yi ba. To amma yaya za mu yi mu canja tsarin shugabanci, mu canja tsarin al'umma? Sai mutanen kirki wanda suke ganin suna da ilimi na zamani, suna da ilimi na addini, su nemi muƙami ko na naɗawa, su nemi muƙami ko na siyasa ko na zaɓe, a zage su, a ci musu mutunci, a yi komai. Akwai wani makocina Profesa Umar Birai, Allah ya ji kansa da rahama, mentor na ne a university,
yayi mun wata magana kuma ni ma zan fara dan yan uwa su amfana. Yace duk inda ake wani tsari na rashin gaskiya ko corruption, idan har Allah ya sa kai ka shiga ciki, kan ma kai kokari ka hana wani, kai ka ki rashin yin ka an kai ne shugaba, sai ya sa waɗansu ba za su yi ba, to kaga an ci nasara.
To jama'a kun ji, kada mu dai ba tsammani. Na'am, rashin dai ba tsammani ibada ce, dai ba tsammani kuma laifi ne cikin manyan laifuka a musulunci. Wala yaqnatu min rahillahi illa alqaum kafirun, ba masu dai ba tsammani daga rahamar Allah sai waɗanda suke kafirai, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Farfesa, mun gode, mun amfana, mun kuma sha karatu. Wannan abin da ka faɗa na ƙaunar ƙasa da ƙaunar wato al'umma da kuma biyayya, wannan ita ce bakan damiyar ayan nan da malamai suke cewa in za a yi addu'a a ringa karanta ta. Ka san yana daga cikin dabarun yin addu'a a ringa yi wa manzon Allah maimakon a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati, sai ka ji wasu suna cewa a karanta laqad ja'akum da li'ilafi. Kun san laqad ja'akum din nan abin da take cewa shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hakika Allah ya taro ya turo muku wani manzo, wani irin manzo daga cikin ku ne ɗan adam, azizun alayhi ma anittum, duk abin da zai dame ku ko zai cutar da ku ya fi daman sa da daga masa hankali sama da kudin ma, ko da kuma zai shafe shi ba. Harisun alaikum, mai kaunar ku da san muku fatan alheri da ganin bunƙasar ku, bil mu'minina raufur rahim. Farfesa, wannan magana da kai akan yahudu ta daga mu hankali, na san kowa da yawa daga cikin mutane ta daga masa hankali ba dan komai ba, saboda jiya da muke matashiyar wannan lacca, mun ce an yi hauhawar, an samu hauhawar farashi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imamu Abu Dawuda a cikin sunan ya rawaita a cewa akwai wani bayahudi wanda shi ke da abinci lokacin kadai a garin Madina. Ka san kamar inda surar Al-Ilafi ta bada labari cewa yankin garin Madina da maka galibi sai an kawo masa abinci daga kasar Sham. To sai zanto wannan karan shi kadai ke da abinci, kuma yana da shi da yawa, kuma na kowa ya kare, saboda haka sai ya rike abinci ya ki sayarwa, haka farashi yayi ta hauhawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har sai da sahabbai suka ce ya Rasulullahi asawa kaya farashi, manzon Allah ya ce ku je ku roki Allah. Suka yi haka da manzon Allah har sau uku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ki sa kansa ya bankare kasuwa da karbi, sai ce ina gudun kada mu je lahira, Allah madaukakin sarki ya kama da hakkin wani. Kaga yahudu da muguntun na tasu da yanda suke amfani da su, yan kadan ne ko a garin Madina, amma suka cutar. Saboda haka da gaske ne cewa yahudu tuba babu. Daksa, ka zazzago mana bayanai duk jikin mu yayi tsuma, ka faɗa mana abin da ya jawo wannan abin, ka faɗa mana halin da muke ciki, ka faɗa mana ɗabi'un mu da halayyar mu, to faɗa mana me mafita.
To mafita shine komawa opposite traffic, gujewa waɗannan dalilan waɗanda suke ba na ƙaddara ba, waɗanda suke na ganganci. Yawanci daga cikin dalilan da aka ambata, akwai dalilai da suke da alaka da ƙasa. Dole ne a samu kyakkyawan tsari. A mahangar addinin musulunci, Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'ani ya ba mu labarin nagartaccen tsari na tattalin arziki domin gujewa matsala ta tattalin arziki irin wannan, wanda ɗazu profesa ya fara ambatowa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin yadda ake economic planning, ba ma shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku ba, a shekara 15 annabi Yusuf ya yi, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasatu fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kuluna thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidadin ya kullu ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinuna thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'siruna. Dan haka tsarawa ake yi dole sai mun samu kyakkyawan tsari da nagartaccen tsari wanda za a yi shi kuma da gaske, ba yadda za a yi kamar ana yi kuma ba so ake a yi ba, wanda yawanci muna da irin wannan pretense a bayyana kamar so ake a yi amma kuma ba so ake a yi ba. So in dai da gasken ne dole a samu nagartaccen tsari wanda zai taimaka wajen fitar da mu daga wannan yanayi da ake ciki. Abu na gaba wanda zai taimaka shine dole gwamnati ta kula da halin da ƴan ƙasa suke ciki, a daina bibiyar maganganun world capitalist cycle da forum dinsu da za su zauna a irin wannan yanayin da ake ciki, sai ka ji ana ce maka ai wani indices din ya daga. Kwanan nan nake gani shugaban gwamnan babban bankin Najeriya ya je gaban yan majalisa yana bayani, daga cikin bayanai da tsare-tsaren da yake fada za a yi ce to wai akwai good news. Good news din shine wai international rating agencies sun yi rating din economy din Najeriya cewa yana kokari. Yadda kuka yi dariyar na wallahi haka wannan rabul yan majalisa sun wa suka yi dariya. Wannan dariyar ba komai bane sai alamar cewa ba su yadda da wannan maganar ba. Mutane suna kwana ba su ci ba, ana zuwa ana fatawa. Jiya Mallam Daura ya bamu labarin fatawa aka yi ta kwanan shinkafa, kwanan masara guda biyu. Na taba bada labari a wannan masallacin kamar wata biyu ko uku da ya wuce da na gabatar da muhadara akan income disparity da ke tsakankanin yan Najeriya. Wata mata ce ta zo kotu, ita ba fatawa take nema ba, ita kuma nema take a yanke mata hukuncin kisa, zuwa ta yi ala gafarta ma da yanke mata hukuncin kisa. Menene dalilinta? Kwana biyu bata ci abinci ba, duka abinda take ci kunu ne, daga kunu ba abinda suke samu da yayanta marayu. Wata washe garin da ta zo ta ga kunun ma ba zai samu ba, kar ta kashe kanta ta zo kotu ta ce ala gafarta ma da yanke mata hukuncin kisa. A wannan kasar kashe wai economy yana karuwa, mutane suna fafutukar abin da za su ce an mayar da mutane cikin abject poverty. Mutanen da suka fi karfin abin da za su ci sun koma bara, kullun adadin masu bara karuwa yake. Ma'aikata wanda yake yana da sana'arsa ana ta samun ayyuka ana ta bari, mutanen da suke suna aikin gwamnati ana ba su albashi layi sumin wa layi gune min ju, in banda ƴan kaɗan da suka soka shoulder suke da hanyar samun na haram, to na haram din ma wuya yake. Na haram din ma wuya yake yi. Ka ga ma'aikaci yana tafi da motarsa amma a haka a ce maka wai economy yana dagawa, wannan lissafi ne. So dole gwamnati ta dubi reality sun al'amuran da suke faruwa, a kawo policies din da za su taimaka wa al'umma kuma da gaske, sannan kuma a ɗauki matakai waɗanda za su taimaka wajen magance matsalolin. Abu na gaba wanda yana da alaka da mu na gwamnatin yana da yawa, amma yawanci mu a karan kanmu ni da kai ne za mu iya yi domin rage wa kanmu wannan yanayin da ake ciki. A matakinmu na ɗaiɗaiku wajibi ne mu baza komarmu wajen neman arziki, domin hanyoyi effective guda biyu ne da suke taimakawa wajen magance irin wannan matsalar ta kuncin rayuwa. Ko dai ka ƙara income ɗinka ko kuma ka rage expenditure ka. To rage expenditure a wajen da yawa daga cikin ƴan Najeriya sun yana wahala, saboda dama survival level ake rayuwa ba luxury bane. Wanda yake rayuwa at luxury level to ba matsala, zai iya ragewa, sai ya rage wasu abubuwan da yake na jin daɗi ne da sharholiya.
Muna so a dan murnga man Hausa ko mu tambaye.
To ma'ana wanda yake rayuwa a mataki na shi dama na wadata ne, to idan kace ya rage kashe kuɗi to sai ya rage abubuwan da yake yi da na jin daɗi ne. Amma wanda dama a darurar rayuwa yake rayuwa, idan kace ya rage to daina cin abinci zai dama so biyu yake ci, da safe sai rana ta ɗan ɗaga sosai kamar 9:10 zai karya, ba zai ci na dare ba sai dab da magariba, shikenan an haɗe kaga an samu wannan. To yanzu idan kace zai na so kake daina cin guda ɗaya, kaga wannan yana da wahala. Yaya za a yi? Sai dai ka ƙara hanyar samu. Ta yaya za ka ƙara hanyar samu? Idan kana da abin yi, misali ga ma'aikacin gwamnati, ka haɗa da side hustle, ka haɗa da wani abu da za ka dinga yi a gefe. Ba zai yiwu ka je aiki ka dawo ƙarfe 12 ko karfe 2 ka zo ka zauna a majalisa kana tattaunawa ba a nemi abin da zaka iya yi ko kuma a yanzu yanayin da aka shiga hata anan Abuja an ce ba kullun ake zuwa aiki ba yau idan ka je litinin to gobe ka jira wani ne zai je talata kai kuma sai laraba zaka je to litinin din da baka nan ka nemi abin da zaka yi sai ka karawa kanka hanyar da zaka samu wani abu to wanda kuma ba shi da aiki musamman kaman matasa su yi kokari su ma yanzu cewa suna wani abu domin daga cikin matsalolin mu shine tunanin mu zauna muna jiran gwamnati ta bamu aiki dole ne ka zage ka nema nema din nan addinin musulunci ya koyar da mu cewa mu nema ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq waj'alna ba'dahum li ba'd fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira babu wani manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko face ya kasance yana yawo yana cin abinci kuma yana shiga kasuwanni domin neman abin da zai yi amfani da shi shi yasa Qur'ani ya bamu labari kul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma as'alukum alayhi ajra in kiya ajri illa ala Allah in ajri illa ala alladhi fatarani annabawa ba su kasance masu zama kallun ala maulahum ba ubangiji subhanahu wata'ala kuma a daidai kun ya bamu labarin yadda suka kasance masu nema ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu labarin annabi nuhu ya bamu labarin annabi nuhu annabi daud ya kasance yana kira wa allamnahu san'ata labusin lakum ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu labarin annabi musa yayi kiwo an biya shi da shi ma ya biya sadaki qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta 'ashran famin 'indi wa ma uridu an ashukka 'alayka satajidni insha Allah min as-salihin annabi daud annabi zakariya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam ibnu majah ya bamu labari cewa kafinta ne haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya koya musu practically ya establishing din policies yadda zaka nemi dukiya kuma su suka koyi wannan karatu suka kasance masu nema wajen baza kaini don su nemi arziki da karan kansu aka samu manyan manyan attajirai a cikin su ka duba kissar Sa'ad ibn Rabi da kuma Mu'adh da wannan Sa'ad ibn Rabi da kuma Abdurrahman ibn Auf lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ƴan uwantaka tsakankanin su ya hada su ƴan uwantaka Sa'ad ibn Rabi ya bashi offer wanda idan a irin mutanen mu na yanzu ne masu rike hadisi ba hadisi ba karamakallah nawa man taraka bati siddan fa huwa jahilun ko to in a irin mutanen mu ne na yanzu ai shikenan kawai ba abin da zai rasa yace masa ga gida ga mata na ka duba wacce kake so na sakar maka tai idda ka aura ga jari na a kasuwa ka faɗi abin da kake so in raba in baka amma yace saboda fahimtar dogaro da kai da zagewa a nema yace dullani ala suqil madina ku nuna mun yace barakallahu fi mahlika wa ahlik Allah ya sanya albarka a dukiyarka da iyalanka ni ku nuna mun hanyar kasuwa ina kasuwa take nan zan je na nema da kaina ba a shekara ba sai da ya samu dukiyar da ya iya yin aure har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yace Abdurrahman ibn Auf ya na ganka kana dan sheki a yanayi na raha yace ai na yi aure ne ce to ba labari me yasa ko walima ba kai mana ba da dan taure ka san dai wanda bai yi kudi ba zai yi ba haka kuma dukiyarsa sai da ta dawo akwai wani malami da naji ya buga lissafin dukiyar da Abdurrahman ibn Auf ya mutu ya bari ta kai yanzu sai dai ka lissafa ta a billions duk da ma dai billion din ba wani kudi bane yanzu a Najeriya ta riga billion 100 dace ba billions din million 100 dace ba wani kudi bane mai yawa a Najeriya fa a wajen mawadatan Najeriya ku yi hakuri ba a waje na ba so dan haka wannan yake nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun koyi wannan karatun kuma sun tabbaka shi a aikace abu na gaba da zai taimaka shine dole gwamnati ta controlling price dole ai controlling prices hakika akwai sabani tsakankanin malamai akan shin za a san kayyade farashi a musulunci ko ba za a kayyade ba zancen da maluma suka fi tafiya akai shine bai halatta a kayyade ba saboda zahirin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu malam ya karanto mana to amma kuma malamai suka ce idan aka shiga yanayi na kunci da yunwa wasu malaman suka ce ya halatta a kayyade farashi saboda gudun kar a cutar da al'umma bisa ka'ida ta la darara wa la dirar cikin manya-manyan da suka malaman da suka tafi akan wannan mazhaba imamu Abu Hanifa ya tafi akan haka hakanan wasu bangaren malaman makilikiya na baya-baya sun tafi akan wannan mazhaba hakanan malam ibnu taymiya da almajirinsa malam ibnu al-qayyim suna da wannan fahimtar cewa za a iya kayyade farashi so gwamnati ya kamata ta shigo ta kayyade farashin basic abubuwan da al'umma suke bukata mannan da ake ta wasa da shi gwamnati ta kawo shi a farashin ta ita na gidan man gwamnati in ba ba subsidy ita ta subsidizing iyanata na yan kasuwa wanda yake so yaje ya siya idan gwamnati tana da shi a wajenta da saukakken farashi yan kasuwa za su saukaka haka nan sauran kayayyakin abinci a samu irin mega stores din na consumer stores wanda gwamnati za ta dinga siyar da irin waɗannan metric stores din da sai dai ka ji su a jarida idan ban taba gani ba sai a ce wai gwamnati ta ce za a saki 20 metric tons ko 200 metric tons na shinkafa daga lalitar ko rumbun ajiye abinci na gwamnati sai dai ka ganshi a jarida to ayi da gaske kowace karamar hukuma cikin kananan hukumomin mu 700 da wani abu ne fa a kafa ire-iren su a kowanne ward ya zama akwai irin wannan mega store din guda daya wanda kullun za a kawo abinci a siyarwa mai karamin karfi a karamin farashi wannan hanya ce da za ta taimaka kuma ya halatta a musulunci yana daga cikin hanyoyin da addinin musulunci ya tanadar abu na karshe na ga mallan yana kallo na shine abin da yake da alaka da mawadata wajibi ne mawadata su fito a irin wannan yanayin domin neman lahirarsu wadhahaba ahlud dufuri bil ujuri to anan ne wa fi dalika falyatanafasil mutanafisuna wallahi mawadata su sani a irin wannan yanayin ne za su cika asusunsu na lahira da kuɗi ko da lada domin kowannenmu yana da asusu guda biyu muna da duniya current account muna da lahira savings account to yawanci mun fi damuwa da tara kuɗin da yake cikin duniya current account ɗinmu wanda shiriri ta ne huhun ma'ahu ne banzar bazara kana mutuwa kafin ka mutum ma an faɗi yadda za a raba UC walakum yastaftu sun riga sun yi bayani wannan wanda yake duniya karan account ba naka bane kana mutuwa transfer sa za a yi naka shine wanda yake cikin lahira savings account ɗinka to wallahi mai dabara shine wanda zai improve savings din shi na lahira savings account din shi ta hanyar taimakawa al'umma ta hanyoyi daban-daban daga ciki cautittuka sadakoki daban-daban da hanyoyi da shari'a ta ambata musamman sadaka wacce take kololuwa in tubudu sadakati fa ni'mahi wa in tukhuha wa tutuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum ka boye sadakar wanda aka bawo ma bai san an bashi ba domin ka samu tikitin shiga karkashin inuwar al-arshi ranar tashin al-kiyama ranar da babu wata inuwa ta sai wannan inuwar daga cikin wadanda za su samu wannan tiket din annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da wanda ya bada sadaka ya koya sadakar kuma ke zanto cewa hannun hagunsa ma bai san abin da hannun damansa ta bayar ba ta yaya za ka yi haka kai sadakar da ba wanda ya san ba kai ma wani ma bai san abin da ka bayar ba kai ka duba wurare na wannan inda yake akwai mabukata ka tafi da daddare kafin mutun ya fito kawai ga ka ajiye masa buhun shinkafa ya rufe gidansa in ka kwankwasa yana lekowa buhun shinkafa ne zai fado sai ya tsorata ya ce bismillah ya zace wani abu ne sai ya ga buhun shinkafa sai ya ce alhamdulillah kaga dai ba zai yi tambaya ba ai to irin wannan sadakar daga cikin hanyoyi da za su taimaka yadda mawadata za su yi ka siya abu ka karyar da farashin sa ka siya kayan da yake tsada masaran nan mai tsada ka siya ka samu wani revolving kudi da zaka dinga slashin 50% ba ta kyauta kake rabawa ba amma ka rage wa mutane radadi da sauran hanyoyi masu tarin yawa yadda addinin musulunci ya kwadaitar wajen ciyar da dukiya wanda yana daga cikin hanyoyi masu sauki da bawa zai iya samun aljanna shi yasa alqur'ani kusan duk inda ya bayanin mutanen kirki sai kaji an faɗi cewa masu ciyar da dukiyarsu ne alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi suwane ne hudan lil muttaqina suwane ne al muttaquna alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata bayan imani as-salata sai yace me wa mimma razaqnahum yunfiquna ma ce da dukiya ne wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin su anene al muttaquna na farko ma aka ce alladina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimin al ghayda wal 'afina 'anil nas kanu qalilan min al-layli ma yahjauna وبالاسهاري هم يستغفرون جنسي وفي أموالهم حق للسائل والمعروف أتكلم بيان فوفين عباد الرحمن وبنجي سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دك تكين سفوفين سسوني واللئيذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله كسن يا مدى بشيسو
الله سكت الهري كدا wasu sun dauka cewa waɗannan ayoyi da kake jawowa an saukar da su wa sahabbai ne
na'am
wani dauka cewa banda shi ko
gaskiya ne
ya kamata mu hada musu da fadin Allah ha antum haula'i to da auna da tafi ko fi sabilillah ba minkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum wannan aya ha antum ga kunan ku dinnan na gabana haula'i waɗannan din inji Allah subhanahu wataala ku ake kira kama ta malamin gode da ka zaburar da mu akan mu tashi mu nemi aiki kada mu jira cewa sai gwamnati ta ba mu aiki sai in ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi cikin abin da Imam al-Baihaqi ya rawaita cikin Sunan al-Kubra cewa manzon Allah ya ce da Allah ya saukar da arziki gida 100 kashi 99 na arziki sai sanya shi a sana'a da kasuwa da noma kashi ɗayan kuma sai aka bar wasu albashi su wasu abubuwan da ayi neman arziki da su to yanzu mutanen da suka je suka tattaru suka marmatsu a guri da yake na kashi ɗaya suka bar kashi 99 bismillah in suka sha wahala ba za a ce musu sun yi ganganci ba Allah shi yake mu prof da yake laccar ta mu ta dauko haramar zuwa karshe karshen ta ban sani ba malam ya dinda ki ya faɗa mana abubuwa duk da cewa ban makasa su cikin abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi ba amma ya ambata waya ambaci wasu da kuma abubuwan da ya kamata daidai kuma mutane su yi ba ya ambaci wasu majiya an ambace su domin duka zancen yau da najiya yana da alaka ta kusa kwatanta tsakanin barazanar yunwa da kuma hauhawar farashi da kuma talauci da duk wani abin da ke da alaka da abin da ya sa mutane cikin kunci me ya kamata mutum shi a karan kansa ba ina nufin gwamnati ba ba ina nufin mawadata ba bayan ya nemi aikin yi shin akwai salo na rayuwa wanda mutum wato zai taimaka masa idan ya bi ya sa shi ya dan samu saukin radadin hauhawar farashi
to malam a gurguje tunda naga karfe 9 ta kusa zan yi bayani akan abu uku annabi sallallahu alaihi wasallama shine babban abun koyi a gare mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune abun koyi a gare mu sannan kuma a matsayin mu na dalibai na ilimi mun san gaba daya addinin da rayuwa al-mu'amalat hurda tsakanin mu da yanda muke tafiyar da rayuwar mu duk musifun da aka samu mafi yawanci abin da ya jawo shi lalacewar mu'amala ce ɗan wannan so mu tambayi kanmu tsakaninmu da Allah ya alaka take da makotanmu ya alaka take da ƴan uwanmu ya alaka take da abokan aikinmu ya muke tafiyar da aikinmu na office ya muke tafiyar da kasuwancinmu rantsuwa nawa muke yi babu dalili mutum nawa muke cin namansa kullum zagin mutane nawa muke yi kallon banza nawa muke wa mutum mu tsaya mu tambayi kanmu al'ummar da kisan mutane da zubar da jini yayi yawa zina ta zama ado luwadi da madugo ya zama ba komai ba
tauye mudu a kasuwa ya zama ba komai ba tsafi akan aiki da kasuwanci da binne-binne ya zama ba komai ba al'ummar da ake zaro mutane daga kabari ana cira part din su aje ayi tsafi dan a samu mukami na duniya ko a samu dukiya ya zamu zauna lafiya ya za ba zamu sami musibar tsadar rayuwa ba so babban abin da zamu yi shine mu fara gyara mu'amalar mu kowa a cikin mu ya tsaya ya tambayi kansa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hasibu anfusakum qabla al-wuqufu bayna yadayillah man wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa kowannen mu in ya kwanta da daddare daga tafe zuwa dare mu ringa yi wa kanmu hisabi menai na alheri yau menai na ba daidai ba na biyu shine bangaren gwamnati babban solution shine tsaro shine solution na farko solution na biyu tsaro solution na uku tsaro saboda Allah ya gaya mana allazi adamahum min ju'in wa amanahum min hauf to wannan yunwa ba za ta kaudu ba sai akwai tsaron da za a yi noma to kuma an hana mu noman a nozan Najeriya muna da gwamnoni muna da shugabannin ƙananan hukumomi idan gwamnatin tarayya bata damu da mu ba ina amfani da wannan damar da roki gwamnonin mu su tsaya su yi tsaro su tsaya su kula da tsaro a katsina da duk jihohin da ake yin banditi duk ƙauyen da suka sai bindiga ba dan iskan da yake zuwa ya kai musu hari saboda haka haƙƙi ne na gwamnonin mu su tashi su kare al'ummar su idan gwamnatin tarayya bata yi ba to jama'a gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi da shugabannin al'umma su tashi su nemi tsaro su kare kansu na uku shine magana da nayi cewa dole mutanen kirki su nemi shugabanci dole duk wanda muka sani mutumin kirki ne yana so baya so matsa masa ya nemi shugabanci idan mutanen kirki ba sa shugabanci wannan tsare-tsare da doctor da professor ya faɗa ba za a aiwatar da shi ba sai an samu mutanen kirki masu nizami Allah ya tsayar da mu daga duka abin da yake muna tsoro a ciki Allah ya ba ƙasar mu zaman lafiya Allah ya albarkaci ƙasar mu amma wallahi ina tabbata muku duk wannan damuwar da muke ciki wallahi in dai an koma ga Allah an gyara mu'amala an samu shugabanci na gari an kuma canja hali musamman matasa da suke raina ƙananan sana'a wallahi za mu ci gaba za mu fita daga cikin wannan damuwa assalamu alaikum
kiran professor a cewa lallai mutanen kirki su nemi shugabanci tunda tsari irin na Najeriya shugabancin sai an nema sa'annan ake zamowa to amma dama manufar irin wannan lecture wayar da kan mutane nusar da su faɗakar da su fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin har wanda ya sani dole a faɗakar da shi don faɗakarwa tana amfanar da wanda yake mu'mini da irin wannan faɗakarwar ne zai sa mutum ya zamto mai sanin ciwon kansa mai sanin kokarin sanin makomarsa mai damuwa da abin da zai je ya dawo a rayuwarsa yanda koda mutanen kirkin in sun tashi tsayawa zaben wani ba zai zo da gasasshiyar doya ko sabulu ko kuma omo kilin ko da guntun biredi ko da naira 50 ko 100 ya sayi wuri a saba manufar irin wannan kenan shi yasa za ka ga waɗannan launin lokaci da muke yi Allah ya sani mafiya yawan zantukan mu ba mu cika damuwa da ku da kuke gaban mu ba shi yasa za ka ji mallam idan yayi turanci nake cewa a'a saboda sai al'umma ta waye sa'annan take sanin ciwon kanta dukan mun nan kauyawa ne albarkacin karatu da ilimi ya saka mutun ya dan sanin ya san me ya san kimar kansa da ciwon kansa Allah ya tsamke mu shi yasa mallam yake nace in ya ci gaba da faɗa mana waɗannan lissafan da saboda kalmomin turanci su ma mutanen kauye sun san wani abin da mutanen birni ba sani ba shi yasa an tambaye ku cewa kun san kalwa wasu suka ce sun taba ganin ta a hoto kamar tumala waɗanne kalmomi zaka faɗa mana cikin abin da baka faɗa ba ko wanda ka faɗa zaka ƙara mimitawa saboda muhimmancin su a matsayin dauraya ga wannan tattaunawa da muka yi yau.
Sako na rifewa na farko dai ga shugabanni kamar yadda prof ya faɗa, wannan abu ne da ya kamata a ƙara maimaita shi. Wajibi ne su ji tsoron Allah, su kuma sani cewa shugabanci nauyi ne, shugabanci a masuliya ne. Za kuma a tambaye ka akan abin da aka dora maka na shugabanci, don haka su ji tsoron Allah, su yi policies din da za su taimaka wa al'umma wajen fitar da su daga wannan yanayi na dangi da ake ciki. Abu na biyu, kira ga mawadata a cikin al'umma. Wajibi ne a irin wannan lokaci da tsanani yayi yawa su zage dantse wajen kokarin taimaka wa al'umma, musamman kuma 'yan kasuwa. Kamar yadda jiya malamin Professor Mansur Sokoto ya faɗa, babu laifi dan ɗan kasuwa fa ya ƙara farashin kaya kafin a ƙara farashinsa. A shari'a wannan ɗin ba kamar yadda yawancin mutane suka ɗauka ba, cewa suna cin haram. Gaskiya ba haram suke ci ba, amma dai fa ba sa yin abin da ya kamata. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ta neman albarka ga ɗan kasuwa da yake tausasawa don lokacin siya ko lokacin siyarwa ko kuma lokacin biyan bashi ko karba. So don haka mawadata, musamman 'yan kasuwa, su kula su damu da albarkar kasuwanci da dukiyar da za su samu, kada su samu damu da yawa, domin yuyuyu ne yawan da bashi da albarka sai ya zama kamar ƴaƴan kariya da ga sunan za a haife su 12-13, amma idan aka ce ka nemo guda 100 a daren nan da wahala ka iya samowa. Amma ita kuma abu, shi kuma ita kuma dukiya mai albarka, komai kankanta ta sai kaga amfanin da take yana da yawa. Kamar haihuwar akuya, idan ta tashi za ta haifi ɗaya, wata ta haifi biyu, mai kokari ta haifi guda uku. Amma idan za a ce kai kwana 1,000 kana kawo awaki guda 1,000, ba za su taɓa ƙarewa ba. To wannan shine misalin dukiya mai albarka da kuma dukiya mai yawa. So wajibi ne masu arziki da 'yan kasuwa su gane cewa ba fa yawan dukiya shi kadai ake bukata ba, domin tara yawan dukiya shi kadai dai yawanta abun fazargi ne. Alhakumut takathuru hatta zurtumul maqabir. Tara dukiya shi kadai kawai dan a ce wane yafi wane yawan dukiya, wannan ba abun yabo bane. To sai kuma kira na ƙarshe ga gamagarin al'umma guda uku. Na farko, mu sani cewa dukkanin waɗannan abubuwan da suke faruwa Ubangiji Subhanahu wata'ala shi ya jarrabe mu da shi. To ita kuma jarrabawa ita irin wannan, idan kai kokari ka yarda cewa jarrabawa ce, to idan kai haƙuri akan jarrabawar, sai Allah Subhanahu wata'ala ya baka lada akai. Idan fa kaji ka sani za ka fada wancan na ƙarshen ne, wancan na farkon da muka ambata, wanda ba duniyar babu lahira, to ka sani cewa wannan jarrabawa ce, ka yi haƙuri a kai. Abu na biyu, wajibi ne mu yawaita addu'a. Mu yawaita addu'a, muna roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu daga wannan yanayi da muke ciki, ya kuma kawo mana sauki, ya kuma taɓa zukatan shugabanninmu su dinga yin abubuwan da suka dace, wanda za su kawo al'umma sauki. Sannan mu sani cewa sai addu'a ba fa addu'a ba ce. Muna da wannan ɗabi'a, idan aka tattauna matsala a ce kai ai wato yanzu masaran nan fa sai addu'a, a'a sai addu'a lagata malam ba fa addu'a ba ce. Ka yi addu'a, Allah ka yassare mana abin da za mu iya siyan masara ko ta kai 3,000, domin kamar yadda na ambata arhar abu kudin siya tsada sa rashin kudin siya. Da za a siyar maka yanzu katuwar mota wacce kudinta ta kai 100,000,000, idan aka siyar maka da ita 100,000 baka da 20,000 a aljihunka, tsada ne da ita. Amma wanda yake multibiloniya ne, yana da biliyan, sun aka siyar masa sai ya ji cewa ta yi arha. So wajibi ne mu dinga addu'a, muna roƙon Ubangiji Subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki a wannan yanayi da muke ciki. Abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine, dole ne mu kasance masu gode wa Allah akan ni'imominsa. Mu duba ni'imomin da ya yi mana kafin mu duba jarabawar da ya yi mana. Yawanci shedan yakan mana tasiri sai mu manta ni'imomin da Ubangiji ya mana. sai kuma mu dinga complain akan kadan din da ya rage mu duk wannan complain din da muke wallahi kadan ne daga cikin abin da Allah bai ba mu ba amma kin ka duba abin da Allah subhanahu wataala ya baka wallahi ba za ka taba kwatanta shi da wanda ya hana ka ba ka duba ka gani wani yana nan yana da duk abin da kake tsammani na abinci amma idan ya tashi da safi in zai fita sai ya ji saniya ta masa fitsari kai kuma ubangiji yayi ka musulmi ya baka lafiya wani yana nan a kwance a gadan asibiti haka kawai kake shakan numfashin nan baka san ma cewa da dadi ko ba kama san muhimmancin sa ba ka tambayi wanda aka jarraba da matsalar cutar numfashi akwai wanda kullun sai ya sha oxygen ta 20,000 nawa kake biya Allah yake baka free of charge nawa kake biya kake iya yin bawali lafiya kalau yake fita wani dattijo ya fushe da kuka bayan an dawo da shi daga operation na urology da aka yi masa amma ya samu matsalar rashin fitsari aka je aka yi hankalin kowa ya tashi a yayansa aka je aka yi masa operation aka samu aka zubar da fitsarin aka dan yi aiki bayan an dawo da shi bayan kwana biyu uku sai ya fushe da kuka yaransa hankalin su ya tashi sun ga ci wata matsala ce suka ce baba menene kuma yace to shekarar da yau 77 a duniya ubangiji yana bashi dama yana fitsari free of charge amma yayi nazari wallahi bai taba godewa Allah akan ni'imar fitsari ba dan Allah ka taba godewa Allah akan ni'imar fitsari kai nazari ka gani ka taba godewa Allah akan ni'imar kashi akwai wanda yana nan an masa colostomy kashin kawai baya sanin ma ya zuba sai dai ya dinga taruwa a roba ana zubarwa kai kai nazarin wannan akwai wanda yana nan baya gani akwai wanda gurgu ne amma kai Allah yayi ka da jinka da ganinka ya barka kuma da numfashinka kuma ya yi ka musulmi musulmin ma kuma wanda yake bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wani yana nan shi musulmi ne yana da'awar musulmi ne sai ya zage baya yana tsammanin cewa zai samu lada da zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zage manyan jigon musulunci guda hudu sannan yake tsammanin cewa zai samu lada su wajibi ne ka zanto mai godewa Allah subhanahu wataala akan ni'imomin da yayi maka in kai yi haka zaka fada cikin tarkon shedan da yayi alkawari cewa thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina sai ka tarar da mutane dewa ba masu godiya ba to kada wannan yar gajeriyar jarrabawa da aka yi maka ta sanya ka gagara godewa Allah subhanahu wataala akan ni'imomin ko yaushe ka dinga tuno waɗanda ka fi a rayuwa idan kana iya ci so uku tuno wanda yake iya ci so biyu in kana ci so biyu tuno wanda yake ci so daya idan kana ci so daya ka tuna wanda dayan ma ba tabbas to sai ka godewa Allah subhanahu wataala akan matsayin da ya barka Allah ka samu dace
Allah muna gode maka Dr. Adam Abubakar Guru mun gode kwarai da gaske musamman da waɗannan kalmomi da karfe zantukan ka da su waɗanda suke gwalagwa su gwalagwale haka Allah madaukakin sarki ya faɗa kan halin bayan adam innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu manu'a ila almusalli cewa dan adam da kaga shi na mutum ne mai yawan korafi idan abin alheri ya same shi idan abin sharri ya same shi za ka ji shi kullum sai baki sai magana ko ina sai ya faɗa amma da wani abu zai shigo na alheri shiru zaka ji amma banda masu sallah masu imani ilim kenan insha Allah bayan Allah da wannan muka zo karshen wannan lasha kamar da na faɗa manufar ita ce ba wai a faɗa muku sabon abin da baku sani ba a manufar ita ce a zaburar da ku mu yi kokari mu ga mun canja daga inda muke kada ya zanto cewa mu sani cewa sunnar Allah subhanahu wataala ne ba a taba canzawa daga inda ake sai mu mun canza zalika bi anna Allah lam yakun mughayyira ni'matin an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiu alim inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba a so musulmi ya zanto cewa haka yake kawai shi inda ake tafiya da ya shiga da tafiya da yanda ake tafiya da ana so ya dinga zamtowa mai canzawa in rawa ta canza wato in kidi ya canza dawa mata ta canza manzon Allah ya hana mutum ya dinga zama haka kawai shi baya iya kokarin canzawa zuwa ga abin da yake mafi
daidai manzo Allah ce la yakunanna ahadukum imma yaqulu in ahsana an-nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu wa liyabni in ahsana an-nasu ahsan wa in asa'u taraka al-isaa imam at-tirmidhi ya rawaita cewa manzo Allah ce kar da yanku ya zanto bi ya rima ka sha kida ya ce in mutane suna yin daidai ne ma sai ne daidai saboda yanzu daidai ake yi amma idan suna yin ba daidai bane ma sai in haɗu in yi da su a hakan domin abin ne ma ya sha karfi na ne ruwan dare ne da ma duniya a'a waliyakun in ahsana an-nasu ahsan in an yi daidai yayi daidai saboda daidai daidai ne sannan in an yi ba daidai ba yayi watsi da ba daidai ba ya aikata abin da yake daidai muna muku godiya kwarai da gaske da lokacin ku da kuka bayar kuka zo ku saurari wannan lacca kuma muna tuna muku cewa jerin gwanan laccoci ne aka shirya dan al'umma masu jin Hausa na ko ina yau ita ce rana ta biyar wanda kuma gobe in Allah ya kai mu rana ta shida akwai manyan malamai waɗanda za su zo su tattauna mana akan wani topic ko mawdu'i mai taken guzurin watan Ramadana dan uwana kada kai tsammanin cewa za a faɗa maka hukuncin suhur ne da azumi da banan ne ba ba za a faɗa maka hukuncin buɗe baki da addu'a bane ba wani mawdu'i ne shi ma dake da alaka da Ramadana wanda yake muka zuba shi da sabon salo amma duka ba za a fita a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda yanda qur'ani da hadisi da fahimta suke da fadi yanda zaka iya gina abubuwa da yawa na rayuwarka yau da kullum gurgudan kwarewarka gurgudan yanda zaka cire riba zai zaka shiga jiya da ribatar abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa gurgudan kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Dr. Tajuddin Odegun shugaban majalisar malamai limaman FCT da kuma malam Tukur Al-Manar shugaban masallacin ko limaban limaman masallacin Al-Manar dake Kaduna su ne waɗanda insha Allah za mu karɓi bakuncin su gobe a daidai wannan lokaci sai in Allah ya kai mu a madadin kowa da kowa musamman shugaban wannan santa Dr. Kabir Kabo da kuma sauran waɗanda suke dafa masa da shi malam Bala Alfa wanda shine ya ta kokarin gayyatar mutane har ya zamto lacce ta zamto a wannan salon nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.